Katuna yanda kaza mi kutinka Kajawu ya kaza mi kutinka Tujika kashe suta haya meja
Jama'a assalamu alaikum barkamu kuma da sake saduwa a wannan filin da fatan an wayi gari lafiya barka kuma da wannan lokaci na kishirwa ubangiji Allah ya sa a gama lafiya Salo Garba nake farin cikin gabatar muku da shirin da rashin tayi idan ba ku manta ba makon jiya mun so matattaunawa ne da bakon namu Dr. Ahmed Adamu na Jami'ar Umaru Musa Yar Adua dake Katsina yau za mu dora daga inda muka tsaya da wannan tambaya da nayi masa Wato kana ji da wannan sabon tsarin naira za ta sake faduwa?
Eh za ta kara faduwa. To sai ma kamar yana ba da yani tsakanin 350 da 390 da takwas kaga a gobanci yana da yawa. Wanda kaga akwai tashi wurin har kashi 36 ne da na fiesta. To kaga wannan tashin da yayi zai kawo kamar wani abun ba da ta a lokaci dai a jarjin naira ta kare so dama wancan tsarin na kayyade jarjin naira yana kawo kaman abin da muke cewa manipulation kuma kawo wani cikas a cikin kasuwa ga yanda kasuwa take sai kuma kace ga yanda take dole a lokacin ma ko da naira ya kamata ta rage daraja sai kaga ana tsara masa daraja wanda bai cancanta ba haka kuma bai dace a kasuwanci ba
kana jin kaman gwamnati ta riga yanzu ta sauko kenan ta yadda a rage darajar naira kidan ko
eh to duk da cewa shi shugaba Buhari ya ce shi da su a rage darajar naira kai tsaye
amma
wannan tsarin na komawa cewa kasuwa ta gwada darajar naira kaga dole ne darajar naira ta rage amma shi ba wai shi shi wata ya furta ba ya ce wai ya rage maka daraja kasuwa ne ta sa
kasuwa ce za ta rage maka daraja
sannan kuma yau eh to ba kaga wa shi ba shi da makasa bane ba kasuwa ne kawai ta kawo haka so sannan kuma shi wancan tsarin da ake kai dole ne a bar shi saboda mutane suna amfani da wannan daman sai su je wurin gwamnati an so dala Amurka arha sai su yi kuma kasuwa har har kudade sai sai rashin tsada
yanzu ana haka nan
yanzu an daina saboda an ce kasuwa ne kawai ta shi farashi dala Amurka kamar yadda shi bankuna za su yi sai ya danganta da yanda ake saida ta a kasuwa sannan kuma a wancan tsarin za ka ga mutuna asara sosai yanda duk lokacin idan ka ga daraja a lokacin da gwamnati take sa shi a kan 168 ko kuma wani kayyadajjen daraja sai mutane za su rinda yin zuwa suna buƙatar dala wurin gwamnati gwamnati ta rinda amfani da asusun kuɗaɗen waje biya irin waɗannan buƙatun wannan ya yi tasiri zai yawan kuɗaɗen da muke da su a kuɗaɗen ƙasashen waje a Najeriya kuma kamar yadda muka ce mu an economist duk abin da ba a sa shi kan equilibrium ba farashi na jirgin da ke za a samu matsala akwai da yanzu zaka ga masu buƙatar dala din sun fi yawan waɗanda suke samar da dala din saboda an sa shi a ƙarƙashin equilibrium
kwarai ana wannan sabon shirin sai gashi kamfanin jirgin sama na United Airlines ya janye ya bada sanar janyewa daga Najeriya saboda matsalar yadda ake sarar da kuɗaɗen waje ya ce yana samun matsalar wurin fitar da kuɗaɗen shi kuma babu tabbas shin a fannin kasuwanci cinikayya da tattalin arziki wani illa ne irin wannan zai yi ma tattalin arzikin ƙasar da kuma sha'anin sufuri
gaskiya ne kamar na fara bayani musamman ma zan yi la'akari da irin illar da zai kawo mana cikin ƙasa Najeriya kamar da nake yanzu da shigowa da abubuwa da ƙasashen waje zai ƙara tsada saboda kana buƙatar leroli da yawa yanzu domin ka samu kuɗin dala Amurka kwaya ɗaya ko kuma kuɗin wata ƙasa domin ka shigo da abubuwa kasancewa kuma arzikin ƙasar mu ya dogara ne mafi yawanci da abubuwan da wasu ƙasashe suke samarwa sannan kuma wani dama yanzu hali da muke ciki akwai durƙushewar wata tattalin arzikin ƙasashen duniya baki ɗaya wanda yiwuwa saboda kasancewar tattalin arzikin ƙasar yana dogara ne kan wasu ƙasashe to wannan rashin ci gaba za mu shigo da shi cikin ƙasar mu ko da hauhawar farashi aka samu a wata ƙasa ya haɗa saboda muna shigo da kayan wayancin ƙasashen muna sai mu shigo da wannan hauhawar farashin kaya sannan duk da hakan kuma yanzu ga shi naira ta ƙara rage daraja ita kenan za mu iya samun hauhawar farashi a cikin a kasar Najeriya, wannan zai kawo tasiri kuma wurin durƙushewar kananan kasuwanni da rage ma wasu mutane sha'awar shigowa kasar nan su yi sa hannun jari. Duk da cewa idan Naira ta ƙara rage daraja, akwai wani alfanu da za mu samu, kasancewa yanzu misali kamar mutumin da ke Amurka da dalar shi ƙwaya ɗaya zai iya zuwa ya samu Naira 350 kawo kuɗi ne mai yawa.
In zai shigo da kuɗi gida ba?
Shi kaga ko da ina wa magana ma misali wani mai hannun jari wanda ke da kuɗi yana so ya sa hannun jari, da kaga kenan in ya shigo Najeriya da kuɗin shi kaɗan, idan ya canza shi zai koma kuɗi masu yawa. Kuma muna da ƙarancin yawan biyan ma'aikatan hannu a Najeriya kamar yanda ya sha babban da wasu ƙasashe wanda nasu yana da tsada. So wannan zai jawo hankalin wasu masu sa hannu da masu sa hannun jari su shigo Najeriya, saboda za su samu kuɗi masu yawa a yin ake la'akari da kuɗin Najeriya da za su.
To tun da ce kana wannan maganar, a ganinka shin wannan sabon tsarin zai taimaka wa gina ba tattalin arzikin kasar?
Kamar da muke ba zai iya a wani wuri, amma a wani wuri kuma ba zai yi ba.
Kamar wani wuri zai gina, kamar wani wuri ne ba zai gina ba?
Inda ba zai gina ba shi ne kamar da yawa maganar hawan farashin kayayyaki. Sannan kuma a don samar da komi a cikin ƙasar mu Najeriya. Kamar yadda na yi bayani cewa mu ne ƙasa ta 52 da muka fi kowace ƙasa yawan shigo da kayayyaki da ƙasashen waje. Sai kuma kamar yadda na yi cewa duk abin da za ka shigo da shi ƙasar waje, sai ka canza kuɗinka na gida Najeriya ka amso kuɗin ƙasar waje ƙasashen waje, saboda duk duniya ba ƙasar da take amfani da Naira ko kuma take amson Naira a matsayin wani abu da za su ba ansa su ba da kayan masarufin shi. Ina za ka ce Niger, amma shi ma Niger wannan ɗan kaɗan ne kuma za ka gaba ma a gwamnatin shi ake yin shi ba. So dole ne sai mun miƙa Naira mu an so kuɗin wasu ƙasashe. To amma kuma yanzu ana buƙatar mu kai Naira mai yawa domin mu hanshi kuɗin ƙasashen waje. To wannan mu kuma in misali ke kana da ma'aikata ko wata masana'anta, to ka ga yanzu za ka kashe kuɗaɗe masu yawa yanzu domin ka shigo da wasu kaya. Sai kuma idan ka zo sai ka ƙara tsawwala farashin kayayyakin da kake saidawa saboda kai ma ka ci riba. To shi kuma shi mai sayan abu a kasuwa saboda nan da nake da farashin ƙara tsada. Kamar yanzu misali kamar wutan lantarki. Mafi yawanci mutane suka so suka sa hannun jari a Najeriya za ka iya sa shi ne da kuɗin dalar Amurka. Sai kuma idan za a biya su wata riga ko wani kuɗin samar da wutan lantarki da suka yi, za ka ga da dala ce ake biyan shi. Sai mu kuma Najeriya yanzu ka ga kenan sai mun biya kuɗin Naira mu da yawa domin mu iya biyan su wannan dala ɗin da muke biyan shi. Sai ka ga mu kuɗin samar da wutan lantarki ta ƙara mana tsada. Duk da su ce a wurin su bai wani ƙara tsada ba, darajar Naira mu ta rage yadda har ake buƙatar mu kawo yawan ƙarin yawan Naira da muke biyan shi domin biya su wannan abin da suke aiki da suke mana. Wannan zai ƙara daraja, zai ƙara yawan farashin wutan lantarki da mutane za su biya. Kuma wutan lantarki tana nan a cikin kowane kuɗin da ake kashewa wurin samar da abubuwa. Wannan shi ma zai bada ta wurin hauhawan farashin kayayyaki. Sannan akwai masana'antu za su durƙushe saboda ba za su iya biyan kuɗin wutan lantarki ƙara ba, ko kuma tsadar shigowar abubuwa ba za su iya biya ba, sai ga sun durƙushe. Masu aiki a wurin sai za su ga sun daina aiki a wurin.
Dakta, mun gode sai mako mai zuwa idan Allah ya yarda kuma ya kai mu ci gaba. To jama'a, saboda ƙarancin lokaci a nan za mu tsaya sai mako mai zuwa mu ƙarƙare firar tamu. Yanzu a madadin bakon namu Dr. Ahmed Adamu da Chubahiro Dudune wanda ya shirya mana sauti, ni Salo Garba ke cewa ku kasance cikin ƙoshin lafiya kuma a sha ruwa lafiya.
Ka tuna yanda ka sami kuɗinka, ka sha wuya ka sami kuɗinka, to je ka kashe su ta hanya mai kyau.